Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Farkon ku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Alheri Grace Abdu. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 3 ga watan Yuni na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Alheri da kanin labarai.
To Hafiz, kamfanin Twitter ya sauke abin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya wallafa ranar Laraba a shafinsa, inda ya ambaci yakin basasa da aka yi a kasar. Bayan rufe dukkan hanyoyin sadarwarsa na intanet tun barin sa ofis a watan Janairu, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya rufe baki daya dandalin bayyana ra'ayi ta yanar gizo da ya bude kimanin wata guda da ya shige. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana damuwa dangane da yadda kasar ta rabu biyu, waɗanda aka yi wa rigakafin COVID-19 da waɗanda ba su yi rigakafi ba.
Labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji irin halin da wasu iyayen yara 'yan makarantar Islamiyya da 'yan bindiga suka sace a garin Tagina na jihar ne da suka shiga.
Sai daga cikin iyayen yara mata ba ma ba ta nan aka kama ɗan nata. So sai aka kira ta aka ce mata dawo gida ta je Kaduna. Ta dawo kuma sauka mu aka gaya mata an kama ɗan ta yanke jiki ta faɗi dukkan Ankara ta mutu.
Masu ruwa da tsakiya Najeriya sun fara tofa albarkacin bakinsu kan kudirin da mansa dattawan ƙasar ta amince da shi na daidaita mataki tsakanin masu digiri da HND.
Kuduri ko kuma daidaitawa to a yanzu da 'yan majalisa suka zartar da wannan kuduri to wannan abu yayi daidai, amma inda matsalar take shine an yi shi a lokacin da bai dace ba.
Bayan haka kuma za ku ji cewa an fara yin kiraye-kiraye da a samu maslaha tsakanin ma'aikatan kotuna a Najeriya da gwamnoni bayan sun tsunduma yajin aiki tun a watan Afrilu. Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu ke gabatarwa, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labarai mai karantawa Alheri Grace Abdu. Kamfanin Twitter ya sauke abin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya wallafa ranar Laraba a shafinsa, inda ya ambaci yakin basasa da aka yi a kasar. A jerin rubuce-rubucen da ya wallafa da safiyar jiya Laraba, Buhari, wanda ya aikin soja lokacin yakin basasa kasar tsakanin shekara ta 1967 da 1970, ya ce yankin da ke neman ɓallewa bai tuna bala'in da yaƙi ya haifar ba. Ya yi amfani da kalaman da kamfanin Twitter yake ɗauka a matsayin musgunawa. Shugaba Buhari ya wallafa a shafinsa na Twitter da aka sauke cewa, da dama daga cikin waɗanda suke rashin hankali yau, shekarunsu ba su kai yadda za su gane irin ɓarna da asarar rayuka da aka yi lokacin yakin basasa da aka yi a Najeriya ba. Mu da muka yi yaƙi na tsawon watanni 30, waɗanda muka ɗanɗana yaƙin, za mu tunkare su ta hanyar da suka fi ganewa. Ofishin shugaba Buhari ya maida martani kan matakin da kamfanin Twitter ya ɗauka ranar Talata da cewa shugaban ƙasar yana da 'yancin yin Allah wadai da tashin hankali. Kalaman na shugaba Buhari sun biyo bayan ƙarin hare-hare da ake kaiwa musamman kan gine-ginen gwamnati da ofisoshin 'yan sanda a kudu maso gabashin Najeriya cikin makonnin nan. Bayan rufe dukkan hanyoyin sadarwa na intanet tun barin sa ofis a watan Janairu, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya rufe baki ɗaya dandalin bayyana ra'ayoyi ta yanar gizo da ya bude kimanin wata guda da ya shige. Wani babban mataimakin tsohon shugaban ƙasar Jason Miller ya shaida wa tashar talabijin ta CNBC jiya Laraba cewa an rufe shafin yanar gizon da ake kira daga teburin Donald Trump baki ɗaya. Miller ya bayyana cewa ba za a sake maido da shafin da Trump yake sharhi kan siyasar Amurka da zamantakewa da kuma harkokin ƙasashen duniya ba. A da, Trump yana da miliyoyin masu binsa a shafinsa na kafofin sada zumunta, inda yake magana kusan kullum lokacin yana shugaban ƙasa. Da farko an ɗauki dandalin na Trump a matsayin sabuwar hanyar sadarwa da bayyana ra'ayoyinsa, da Miller ya bayyana a matsayin wata babbar damar samun bayanan tsohon shugaban ƙasar. Sai dai Miller ya bayyana cewa ba wani sabon dandalin sada zumunta ba ne. Yanzu a bayyane yake cewa ƙoƙarin Trump na sake janyo ra'ayoyin waɗanda ke bin sa ta hanyar sadarwar intanet ya gamu da cikas, yayin da jaridar Washington Post ta wallafa cewa yawan masu bin abinda Trump yake wallafawa a yanar gizo ya ragu da kashi 95 cikin 100 tun watan Janairu idan aka kwatanta da lokacin da ya lashe zaben shugaban kasa a shekara ta 2016. Fadan White House ta ce shugaban Amurka Joe Biden zai tattauna da takwaransa na kasar Russia Vladimir Putin a wannan watan kan batun harin yanar gizo da ake kyautata zaton an kaiwa wani kamfanin sarrafa nama JBS. Sakatariyar harkokin watsa labarai Jen Psaki ta kuma shaidawa manema labarai a fadan White House cewa Biden ya kaddamar da binciken gaggawa kan harin da ya shafi ayyukan kamfanin JBS a kasashen Australia da kuma arewacin Amurka. Reshen kamfanin sarrafa naman Amurka da ke kasar Brazil ya shaidawa gwamnatin Amurka cewa an tuntube shi da neman kudin fansa kan harin yanar gizo da aka kai da ake kyautata zaton ya samu asali ne daga Russia bisa ga cewar kakakin fadar White House Karine Jean-Pierre ranar Talata.
To madalla an jima kadan Aljeri za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Hukumar makarantar Islamiyyar Salihu Tanko da ke garin Tagina da ke jihar Neja a Najeriya da ƴan bindiga suke garkuwa da ɗalibanta a ranar Lahadin da ta gabata ta tabbatar da mutuwar biyu daga cikin iyayen ɗaliban mata a sakamakon tashin hankalin da suka shiga bayan da suka samu labarin an kwashe ɗaliban, kamar yadda shugaban makarantar Abubakar Garba Alhassan yayi wa wakilin Mustapha Nasir ba tare ƙarin bayani.
Halin da ake ciki yanzu ɗazu misali karfe 1 da rabi na rana ɗaya daga cikin iyayen yara mata ba ma ba ta nan aka kama ɗan nata, so sai aka kira ta aka ce mata dawo gida ta je Kaduna ta dawo kuma ta dauka musu aka gaya mata an kama ɗan ta nan take ta fadi ta yanke jiki ta fadi jikinka an karata mutu mun je fallan janazan ta amma mun ji an binne ta yanzu haka. Misalin karfe 4 ita kuma ɗaya daga cikin iyayen yara ita ma tana kauye ne da mata kawo ɗan yayi karatu a gari ba a samu an gaya mata ji aka kai maka sheda mata ita ma ta yanke jiki ta fadi don kai ta asibiti ita ma a jiyan tara su kaga mutum biyu kenan muke da su wanda yake sauran su
mutane biyu din duk diyan su da cikin wayanda aka sace su wayannan matan biyu
diyan su na cikin wayanda aka sace duka
na'am. To kamar batun wannan biyan kudin nan da suka magana kun tuntubi ta gwamnatin jihar?
To kaga ba sai kaga mutum zaka tuntube shi ba shi da ba gani ba ya zaka ka tuntube shi ba mu da wayan kowa kaga dai shi gwamnati ko wani mataimakin shi ko makamancin wannan ba wanda muke da wayan shi daidai
kaga kana tunda wannan abu ya waru babu wani babban jami'in gwamnati daga jiha da yazo nan Tagina din
babu wani babban jami'in gwamnati sai dai mutum guda da yazo ya karyata mu.
A halin da ake ciki dai gwamnatin jihar Niger ta kira wani taron manema labarai inda ta bayyana matsayinta akan wannan al'amari na kwashe ɗaliban. Mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Muhammad Ahmad Ketso ya ce suna kokari matuka domin kubatar da waɗannan yara.
Muna yi abin da zai kamata gwamnati tayi a san yanda za su ko yaran nan da aka kwashe a Islamiya a Salihu Islamiya Tanko a Tagina da kuma gwamnati yana kokari da yaran su yaran ana magana da su masu yantada a san yanda za su ko su.
A yanzu dai hukumar makarantar ta tabbatar da cewa yara 145 ne ke hannun ƴan bindigar a sabanin labarin da aka bayar a baya da ke nuna sama da 200 ne. A halin da ake ciki kuma gwamnatin jihar Niger ta sanar da hana sana'ar acaba ko kuma kabu-kabu a cikin birnin Mina fadar gwamnatin jihar Niger daga ranar Alhamis din nan a wani mataki na tabbatar da tsaro a jihar. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Aljeri ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana damuwa dangane da yadda kasar ta rabu kashi biyu waɗanda aka yi wa rigakafin COVID-19 da waɗanda ba a yi wa rigakafi ba. Biden ya ce yin rigakafi bai shafi siyasa ba, muna buƙatar kasancewa tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, mu daina jin tsoro. Gurin Biden shi ne yi wa kashi 70 cikin 100 na Amurkawa da suka manyanta rigakafi aƙalla sau ɗaya kafin 4 ga watan Yuli lokacin da za a yi bikin 'yancin kai. Kawo yanzu kashi 63 cikin 100 na Amurkawa ne suka yi rigakafi. fadar shugaban kasa ta amince da jerin tukunci da kamfanoni suka fitar da nufin karfafawa mutane gwiwa su rigakafi da suka hada da reno domin ba iyaye dama zuwa yin rigakafi bude dakunan magani dukan kwana ranar juma'a ga masu son yin rigakafi ba da tikitin kallon wasa kyauta ga waɗanda suka yi rigakafi da ba da kayan cefa ne kyauta na tsawon shekara guda da shiga jirgi kyauta a kowane aji ga waɗanda suka saba shiga jirgi da dai sauransu daga ƙarshe wata ƙungiyar siyasar Isra'ila ta kunna yarjejeniya jiya Laraba da mai yuwa ta kauda Prime Minister Benjamin Netanyahu da ya dade kan karagar mulki daga makamansa Naftali Bennett wanda ke jagorantar jam'iyyar ƴan kishin ƙasa ya sanar da goyon bayan haɗakar jam'iyyar Yer Lafid ranar Lahadi yarjejeniya tsakanin jam'iyyun siyasa zai bada dama ga Bennett ya mulki tsawon shekaru biyu a matsayin Prime Minister kafin Lafid ya rike makamin Isra'ila ta shafa shekaru biyu tana fama da faɗi tashin siyasa inda aka gudanar da zaɓe har sau hudu Netanyahu ya ci gaba da zama Prime Minister rikon ƙwarya yayin da ya gaza kafa gwamnatin haɗin gwiwa bayan zaɓuka biyu shekarar da ta gabata ya kafa gwamnatin haɗin gwiwa da abokin hamayyarsa Benny Gantz amma ya ruguje bayan da majalisa ta ki amincewa da kasafin kuɗi
Yadda alheri Grace Abdi da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya mun saddatawa ta amince da daidaita mataki tsakanin masu digiri daga jami'o'i da masu takardar babbar diploma wacce aka fi sani da HND a Turanci. Sai masu ruwa da tsaki sun ce sauran da aka ba saboda akwai waɗanda aka riga aka ware su da yawa wasu har sun yi ritaya daga aiki ga rahoton da Madina Dauda ta hada mana
wannan kudirin doka yana ɗaya daga cikin dokoki da aka yi ta kai komo a kansu a majalisar dattawa domin kuwa ta wuce shekaru 20 ana fafatawa akan daidaita matakin babbar diploma ta makarantar kimiyya da fasaha wato HND da kuma takardar degree wacce ɗaliban jami'o'i ke fitowa da ita a wannan karan dan majalisar dattawa daga jihar Ondo ta tsakiya Ayo Akinyelure shine ya dauki nauyin dokar a wannan majalisar dattawa ta tara kuma haƙatacin maruwa kamar yadda shugaban kwamitin kula da fannin ilimi mai zurfi Sanata Ahmed Babbakaita yayi ƙarin haske
muna so ne mu cike wannan gurbi ko kuma mu tabbatar da cewa yadda ake masu degree adalci to masu higher national diploma kai har ma da OND za a yi musu irin wannan adalci saboda ana samun bambanci na magana wurin dauka aiki magana ƙara girma maganar ƴan kudin da ake bada na haƙƙi na ma'aikata duk waɗannan abubuwan an samu bambance-bambance kansu
duk da cewa wasu na ganin nuna wariya ga masu rike da babbar diploma ta HND na barazanar lalata babbar manufar ƙasar na samun ci gaba a fannin kimiyya da fasaha shi yasa majalisar suka amince da dokar amma ƙwararre a fannin zamantakewar ɗan adam Abubakar Aliyu yana ganin matakin amincewa da dokar yana da kyau sai dai kuma akwai sauran rina a kaba
wannan abu yayi daidai abu ne wanda dama ya dade ya kamata a ce da dadewa an yi shi to amma ba a yi ba sai yi daga bayan nan wannan kuduri ko kuma daidaitawa to a yanzu da ƴan majalisa suka zartar da wannan kuduri to wannan abu yayi daidai amma inda matsalar take shine an yi shi a lokacin da bai dace ba domin a yanzu dinnan lokacin yayi karanci wannan lokaci har za a zo a daidaita tsakanin su musamman magana mataki-mataki na albashi ta ina za a daidaita abu ne mai wahala amma dai yin ya fi rashin yin
to sai dai Sanata Alin Dume wanda yayi wa majalisar jinjina akan wannan mataki da ta dauka na amincewa da wannan dokar ya ce shi kanshi ya taba fadawa cikin bambanci da wariya da ake nuna wa masu babbar diploma amma cikin ikon Allah ya samu tsallakawa har ma da yin karatun degree na biyu da na uku a kasar Amurka
a lokacin da na samu aiki na je company kuma aka ce ba za a bani assistant manager ba sai dai a bani commercial officer don ina da HND to Allah ya sa da ni zan fita daga wannan abu shine aka zo aka yi mana interview USAID America tana tallafawa wa Nigeria a fannin ilimi shi yasa na yi karatu a master's na education accounting and computer science
Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Madina tsawon yajin aikin ma'aikatan sashen shari'a a Nigeria ya kawo koma baya ga lamuran adalci da yadda rashin zaman kotuna ya bar waɗanda ake tuhuma da dama a gidajen yaro ko ofishin 'yan sanda tun fara yajin aikin ma'aikatan a farkon watan Afrilu ake tattaunawa da sashen zartarwa amma ba a samu bakin zaren ba. Nasiru Adamu hikaya gare ka.
Tasirin yajin aikin ga tafiyar da lamura na ƙasa baki daya ya sa babban alƙalin Najeriya Justice Muhammad Tanko kira ga ma'aikatan su dawo aiki duk da baya son sa baki ga lamuran gwamnoni don kada hakan ya zama tamkar neman alfarma daga sashen shari'a da tambarinsa shine adalci ga kowa ba tare da dubawa kowa tukuici saboda wani abu da ya aikata ba. Ma'aikatan sashen na shari'a sun shiga yajin aikin don tilasta gwamnatin tarayya da gwamnoni su bi hukuncin kotu na samun 'yancin gashin kan kudin sashen shari'a. Kwamishinan shari'a na jihar Gombe Barista Zubairu Ciroma na fatar samun sulhu don yanda rashin zaman kotunan ke take 'yancin masu bin shari'a.
A dubi yadda za a samu maslaha domin talaka da yake da haƙƙi da yake da kuka da yake da kara ya kamata an saurari ƙararsa kuma an yi kalun maganar sa yi. So mu roƙon da zamu yi shine su hukumomi su dubi abin da irin basira kuma su ƙungiyoyi su dubi abin ta hanyar maslaha.
Haka nan shi ma dattijon Nefu Sawaba Alhaji Husaini Gariko ya buƙaci gwamnati ta duba kadun alƙalan don jinkirin adalci nau'i ne na zalunci.
Domin idan aka raba ma'aikatan shari'a da gwamnoni babu shakka za a samu adalci a ƙasar nan domin gwamnoni sun kauye haƙƙin ma'aikata kuma idan alƙali misali mu ɗauka alƙalin da zai shari'a aka kai wani jami'in gwamnati shi kuma yana ƙarƙashin gwamnati da kuɗi sai yana ƙarƙashin gwamnati to babu yanda za a yi. Ya samu biyan bukata dole ne ya yi masa abin da suke so saboda su kuɗi a hannunsu. Ina da farin ciki kuma ina da murna lalle ne alƙalin su ga kansu. Amma abin da ya sa nake roƙon su tausayawa talakawa masu ƙaramin ƙarfi sun sani akwai wanda suke ruman sati dai aka ba su yanzu sun share wata biyu. Wani sati dai aka ba su yanzu sun share wata biyu. Saboda haka masu ƙaramin ƙarfi wanda aka matsaya a kurkuku ana zalunta su. In an yi wannan ƙasar za a zauna lafiya kuma talakawa za su kalli cewar akwai masu ƙaunata bayan ƙasa.
Yajin aikin ya sanya lauyoyi yin zanga-zanga zuwa majalisar dokokin Najeriya don neman su sa baki wajen tilastawa sashen zartarwa ya sake wa shari'a mara inda da alamu sashen zartarwar baya sha'awar sakewa alƙalan 'yanci 100% don gudun fadawa tsaka mai wuya ba tare da damar riƙe linzami ba. Nasiru da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1620 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka barokika don ka huiwa.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba. Lady Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin namu Alhaji Bello Sharif shugaban kungiyar matasan Najeriya reshen jihar Niger da Muhammad Sa'idu Esu shugaban kungiyar inganta rayuwar matasa a jihar Niger da kuma barista Hadiza Nura Alfa lauya da ke kungiyar kare haƙƙoƙin mata Rafa a jihar Niger. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya nemi sanin masababin tashin hankali musamman tsakanin mata ga bayanin barista Hadiza.
Mafi yawanci auren dole shekaru uku zuwa biyar da suka wuce in kun tuna akwai matsalolin da aka samu mata su samu mazajensu fiya-fiya su ci su mutu. Ba komai bane ko auren dole ne ko kuma sun samu rashin fahimta tsakaninsu. Ba zai wuce abin da zai yi a yi magana shikenan matsalan za ta kare ba. Kawai matsala ce ta rayuwa ta zamani. Kaga yanzu sarakunanmu an maida su gefe. Gwamna shi yake da shugaba a gari. To gwamna bai gama sanin matsalan da ya shafi jama'a gaba ɗaya ba. Bari wanda yake Tudun Fulani matsalan shi daban da wanda yake cikin gari. Wanda yake cikin gari matsalan shi daban da wanda yake Cincaga. Haka dukansu uku matsalan su daban da wanda suke bidda a cikin biddan ma wanda suke eso daban wanda suke wadata daban kowa da matsalan shi
san matsalolin abin da ya shafi al'umma
sarakunan su ne za su ka fi cancanta su san meye matsalolin mu su ma sai sun aiki da dagatan su hakiman su za a san wannan unguwan ga matsalan su wannan unguwan ga matsalan su wasu matsalan su tsaro wasu matsalan su fiyade wasu matsalan su yunwa wasu matsalan su makarantu wasu matsalan su a dukan mu matsalan mu fitila wasu matsala talauci yanzu in ka duba gidaje 10 a unguwa da kyar zaka samu gida biyar da za a ce maka mata suna da hanyar samu kudin kansu mu bi magana tsakani da Allah namiji ya dauko ki gidan iyayenki ya auro ki babu yanda za a yi kowanne matsala da kike da shi na kudi ya iya magance miki shi ba ta yiwa saboda shi ba Allah bane zai miki maganin komai amma an kaga yayi kokari ya bada abinci ya yi miki tufafi ko ba yanda kika so ba mace kuma tana da hanyar kudin ta kuma shi yana da tausayi da yaddan Allah za a zauna lafiya.
To Bibi Sharif me zaka rufe mana shi fatan ka domin gana an samu maslaha akan wayannan abubuwa na zamantakewar iyali.
A ƙarshe ina so na yi kira ga dukkan masu ruwa da tsaki mu hada karfi da karfe ganin yanda zamu kawo karshen wannan abu. Na farko za mu fara da family system kamar da shi gabatar ya kamata mu iyaye mu sa ido ga tasowan ƴaƴan mu idan mun tun mu kokata mun ba su tarbiya da ya dace da kuma ya kamata abu na biyu kuma su ne su matan ina so na ƙara kira a gare su kuma ya zama to muna sa hakuri a cikin zuciyar mu kuma muna duba cewa wannan zaman aure abu ne fa na addini da muke ba abu wani na ganin kanmu ba ba dole bane don yar uwarki ta dace mijinta ita kadai ne ke ma ki dace haka yar uwarki da take can gidan wani mai hali ba dole bace ke samu mai hali dukkan mu ba mu zama masu hali so kowa ya hakuri da daidai da abin da ya bashi yanda kuma Allah ya ajiye ka haka ya san inda ya ajiye ka haka kuma zai saka maka da irin ajiyaje maka so muna duba cewon wacce ita mai mijinta na bata dubu kaza duk wata sakai sayayya ni na bai bani cikila hali ne babu sannan kuma su mazajin da suke da halin suna kuntatawa yana da kyau su ma ya zama to muna samun hanyoyi ga wannan malamai kin za shigo muna nuna mu juna illan yin wannan abu kana da halin taimakawa ko halin zaka ci da iyalinka so uku a rana ko kuma ci da su abu mai kyau ka dinga ba su abun da bai takara karya ba tana tani ai aure ne inda gara maza kai to shi ma karanta shi wani abun ya da illa wurin tauye rayuwanka in ma ka same shi sauki anan akwai kiyama gobe tunda Allah shi ya san abun da ya baka so duk irin wannan abuwa ne da ya kamata za mu tujawo hankali a kai sannan kuma harka na hukunci hukuncin ga da aka yi abu ne an tsiriya su ne saboda a hukunta wanda ya saba mishi so dole ya zama to mun sa hankali wurin gabatar da hukunci akan wanda ya taka duka so da yawa muna da dokoki da yawa amma saboda san zuciya ba mu amfani da wannan dokokin idan an so a shimfiɗa sai kuma kaga an taso da wani kuka da zai kaga samun yin hakan bai ba saboda ko gata da wanda daga cikin shi ne shi mun ga ke san wacce bai wala ta kashin tsanin kwankin ba har yanzu magana ana nan ana tafa man jin shi ba samu an gabatar ba amma hukunta yake hukuncin ne za a fai kuma a ci a ƙara komawa kuma wani kotu na sama in an je kotu na sama za a ƙara cewa kuma ƙara komawa wani kotu na sama to so da yawa ake tafa man jan wanga abu ya kai talalacewa yana nuna ma ƴan bayi cewa ko kai ma kai fa kana iya wucewa da shi bara ai komai tunda ai wani ya yi shi ma wuce haka so dole mu dinga kulle ido wanda duk ya taka dokan nan a duba mai doka ya ce a kan shi a gabatar da wannan doka a daidai tsari irin nasu in na addinin musulunci ne musulunci ya kawo tsari in kai haka ya kai musulmi ne dole kai hakuri ka duba wannan dokoki in kuma dokoki ne na kasa baki da kai din Najeriya ne ga abinda kuma doka shi a kanka da kai dole kuma a gabatar maka da wannan ba inda ake zama babu doka ko a lalata doka zai ke gabatar da mu
daga karshe yanzu me zaka rufe musamman batun cewa sarakuna su shigo wurin kula da tarbiyya din nan kana ga ya kamata haka din
to an ka duba yanda ita barista ta ce sarakuna suna da aikin yi sosai na gyara society dan su ne suke kusa da mutane kuma su suka san illolin mu da yawa su gwamnati suna yi ne a shekaru sai ga wani gwamnati ya zo a shekaru shekara 1 2 3 4 ya gama sai ya wuce sai ga ko dokar da ba ya aje ba zai tsaya can ba amma sai ga sarki na nan shekara 20 30 kuma yana da abun ya san ko ina yana su da kace yana da su mai angwani in sarki ya ce a kira ko wani mai angwani kuma ko wani mai angwani ya san gidan kowa sai ga su ne suka san matsaloli da yawa shi yasa muke kira ma traditional institutions suna da aikin yi sosai su koma ga gwamnati wayansu abubuwan da gwamnati suka rike a hannu a dan sake musu su ma fara hukunta wayansu abubuwa so da mu samu zaman lafiya sai ga ko kai sarki ne in kai gan wani abu sai ga batun kotun da muke samu matsaloli a cikin su sai ga ba su da karfi kuma karfin su ya kare wannan shi yasa muke kira ga traditional institutions su shigo su ga yanda za su kawo sauki a lamarin nan
barista bari mu ji kalamanki na karshe amma abin da nake so a nan shine yawanci matsalolin da suka faru a nan Niger na wayannan kes-kes da ke gaban hukuma yanzu babu magana talauci a ciki idan da kamar yadda bincike ya nuna a nan menene bayananki na karshe musamman ga mata kasancewar ke mace ce an ce ciwon ya mace na ya mace ne menene zaki ga mata akan irin wayannan matsaloli
wato adalci adalci sai Allah an ce namiji ya kwatanta adalci tsakanin matan shi kuma mu san ba su amma Allah shirye mu gaba daya
amma ku san ba su gaba daya
baba na an ce wake yana bata iri ko
wake din ke bata jari
yawwa Allah misali wancan satin da ya wuce wani labari ya ci kauri a Kano wani mutum yana zaune da matar shi shekaru 19 ƴaƴan su 6 suna zaune a 2 bedroom na kakan yaranta da ya haifi uban shekaru 8 da auren su mijinta yayi gina 4 bedroom suka koma nan yanzu zai auro yarinya ƴar senator ya mai da ita matan nan da ƴaƴanta 6 2 bedroom ana gyara mam ita amarya da za ta zo ita kwal daya 4 bedroom ta je wurin uwan mijin da kukanta tace bakin ciki take yi saboda za a auro ƴar gata ƴar masu kuɗi fi sabilillahi adalci kenan ai ko makaho ya san wannan ba adalci bane ta yaya za su kwana a daki biyu ga ita ga yara mata ga yara maza kuma ana sa ran miji in yazo shi yana da dakin da za su kebe da matan shi to daki ɗaya ya tafi kenan ko yara ba su da hurumin shiga wannan dakin ɗayan dakin za a cakuɗa yara matan ne da mazan ai kaga baye yawa
to da fata wannan shirin zai zaburar da waɗanda lamarin ya shafa da kuma dukkan masu ruwa da tsake da nufin ganin an shawo kan matsalar domin ci gaban iyali yanzu a madadin bakin namu Alhaji Bello Sharif shugaban kungiyar matasan Najeriya reshen jihar Niger da Muhammad Sa'idu Esu shugaban kungiyar inganta rayuwar matasa a jihar Niger da kuma barista Hadiza Nura Alfa lauya da ke kungiyar kare haƙoƙin mata Rafa a jihar Niger sai kuma wakilin namu Mustafa Nasir Batsari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya.
To madalla a gaida alheri yanzu kuma sai labarai a takaice.
Kamfanin Twitter ya sauke abin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya wallafa ranar Laraba a shafinsa inda ya ambaci yakin basasa da aka yi a kasar. Bayan rufe dukkan hanyoyin sadarwa na intanet tun barin sa office a watan Janairu, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya rufe baki ɗaya dandalin bayyana ra'ayoyi ta yanar gizo da ya bude kimanin wata guda da ya shige. Wani babban mataimakin tsohon shugaban kasar Jason Miller ya shaida wa tashar talabijin ta CNBC jiya Laraba cewa an rufe shafin yanar gizon da ake kira daga teburin Donald Trump baki daya. Fadar White House ta ce shugaban Amurka Joe Biden zai tattauna da takwaransa na kasar Russia Vladimir Putin a wannan watan kan batun harin yanar gizo da ake kyautata zaton an kaiwa wani kamfanin sarrafa nama JBS. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana damuwa dangane da yadda kasar ta rabu kashi biyu waɗanda aka yi wa rigakafin COVID-19 da waɗanda ba a yi wa rigakafi ba.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kama an jima da hantsi misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za ku ji wasu abokan aikinmu daga jamhuriyar Niger da wani sabon shirin yanzu a madadin Alheri Grace Abdi da take na gabatarwa sai kuma Chibahiro Diodone da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. We'll be right back.